الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 19 ga watan Juma'a da kula shekara ta 2433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan hudu shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka samu gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka ta'ala muna cikin sura ta 7 kamar yanda bayani ya gabata a farkon ta sati da wuce kafin haka insha Allah ta'ala ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata
na'am
maganar shika 20 da ya bata ai hakkinta ne ya san abin da zai iya isarta in ba zai iya isarta ba abin da yake bata dole ta bayyana masa ta ce masa shika 20 ba za ta ishe ni ba in ya ga dama ya kara mata in ya ga dama kuma ya kyale ta hakan in kamar abin da ya shahi ci da shani to wannan tana da damar da za ta daukar kara kamar yanda Hindu ta kai karan mijinta Abu Sufyan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita da ƴaƴanta bayya ba su abinda zai wadace su na abinci manzon Allah ya ce da ita bayan idan shi ki dan kara abinda zai wadace ki da ke da ƴaƴanki amma kar ki daɗa akan haka bakin abinda zai ishe ki bayan ya baki to kina iya dadawa a gurgudan abinda zai wadace ta ita da ƴaƴanta amma haka kawai ya bata jika 20 ta ce kuma ta dau 25 wannan zalunci ne dole ta bashi hakke shi kuma in yace akan aurenta idan bata dawo ba aure ya mutu saboda ya allaka saki akan wani sharadi wanda yake na musamman
na'am malam game da wannan da ake a likita da ake duba musu wasu za su haifa ko na mutu shi wannan ya aika
wai kamar lekawa da ake yi a ga abin da ke cikin cikin mace shinda ne namiji ko kuma diya ce mace daɗe ne ko kuma ƴaƴa biyu ne menene matsayinsa idan bayan wata huɗu ya gabata wannan matsayin shi halaka ne gane ku kuma ba bincike ba ne dangane da gani saboda kasancewar lalle sanin abin da ke cikin cikin mace abin da ta ɗauka shin ɗa namiji ne ko ɗiya mace ce ne ta ɗau ciki ko ba ta ɗau ciki ba wannan al'amari ne wanda ke wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala amma kafin wato a daidaita halittar ɗa ko kuma mu ce kafin wata ya ƙetare mace ta gane cewa ta ɗau ciki ko ba ta ɗau ciki ba kafin wannan lokaci ilimi ne wanda yake banta da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana idan mace ta ɗau ciki a lokacin da ta ɗau ciki ba ta san ta ɗau ciki ba an gane ko wannan ilimi ne wanda yake banta da Ubangiji tabaraka wa ta'ala lokacin da ma'aurata suka sadu idan mace ta ɗau ciki ba ta san ta ɗau ciki a wannan lokaci ta wannan lokaci take gane cewa ta ɗau ciki shine sai in lokacin al'adar ta yayi al'ada ba ta zo ba a wannan lokaci kenan za ta iya gane cewa ta ɗau ciki to a wannan lokaci ba wanda ya isa ya tabbatar maka cewa da namiji ne ko kuma diya mace ce da dai ne ko da ɗaya biyu wannan amma bayan an cika wata hudu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya daidaita halittar da an busa masa rai to wannan ba mamaki za a iya sa wata na'ura a gano cewa namiji ne ko mace ce kuma tare da cewa akan iya dacewa akan iya kuskurewa amma kafin daya cika ciki ya cika wata hudu ba wanda yake sai nuna cewa da namiji ne ko mace ne domin wannan marhala cikin ilimi ne wanda yake na gani ba wanda ya sani illa ubangiji tabaraka ta'ala domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa mani idan ya shiga mahaifar mace na kwashi kwana 40 bai canza ba ran da ya cika 40 zai canza sai ya koma gudan jini idan ya zama gudan jini ba zai canza ba sai an samu kwana 40 ran da aka samu 40 sai ya canza sai ya koma wani yanki wanda yake na tsoka an gane shine murga idan aka ce murga tsoka wanda bata wuce ba a tauna ran da ya cika kwana 120 a ran nan ubangiji tabaraka ta'ala ki daidaita halittar da a cikin cikin mahaifiyarsa sanan ya turo da mala'ika na musamman a umarci shi ya busa masa rai ya rubuta wasu kalimomi guda hudu arzikinsa ajalinsa dan wuta aikinsa dan wuta ne ko dan aljanna ne kafin wannan wata hudu ya cika ba wanda ya isa ya ce da namiji ne ko kuma diya mace ce da ɗaya ne ko kuma ƴaƴa biyu ne amma bayan an busa rai wannan ba mamaki ana iya ganewa kuma wannan ba bincike bane dangane da ilimin gaibi an gane ko ana iya sanya na'ura a gano matsayin shi a wannan lokaci halaka ne amma kafin wannan lokaci haramun ne kuma duk wanda ya faɗa bai cancanta ba a gaskata shi domin kasancewar ilimi ne wanda yake banta da ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda a can cikin suratul ra'd yake cewa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tajidu al-arham wa ma tazdad da fadasa inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham da fadasa ilayhi yuraddu ilmu sa'a وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإذنه yanda mace in ta dauki ciki bata san ta dauki ciki ba sai an kwashi wani tsawon lokaci to haka lokacin aihuwa ba wanda ya san cewa ga lokacin da mace za ta aihu wannan sani ne shi ma wanda yake banta da ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka amma likita yana iya hashashi ya ce nan da sati biyu za ta iya aihuwa ba mamaki ya bata sati biyu kuma ta ƙara sati biyu a sama ko sama da haka ba mamaki ya ce nan da sati biyu za ta aihu kafin ta zo gida kuma ta aihu an gane sanin lokaci kayyadadde ga lokacin da mace za ta aihu ko kuma ga lokacin yanzu ta dauki ciki a sajiyar da aka yi wannan duka ilimi ne wanda yake banta da ubangiji tabaraka wa ta'ala amma na kasancewar bayan an busa rai a sa na'ura a ne ko da namiji ne ko diya mace ce ne wannan duka abu ne wanda yake ana iya ganowa kuma ana iya kuskurewa kuma matsayin shi matsayin halatta ne na'am wai misali mace tana aure da mutum yana da ɗa shi ya halatta wannan ɗa kuma ya auri ƙanwar matar baban shi kanwar matar baban shi kwarai da gaskiya halatta ya aure ta matar babanka ita ce haramun kinka ko da ita kadai ce saura a duniya idan ya sake ta haramun ne ka aure ta duk matar da mahaifinka ya aure ta haramun ne ka aure ta amma kana da halaccin da zaka auriyar matar babanka ko kanwar matar babanka an gane ko kuma diyar matar babanka duka kana da halaccin da zaka aure su na'am wai hukuncin mutum ya sayi jakkai ya kai inda arna suke yanka jakkai ka san yankawa za su yi ka saya ka kai can ka sayar musu wannan haramun ne bai ya halatta an gane cin jakki na gida wanda ake masa lantu haramun ne inda jakkin jeji ne sai mu ce to wannan ya halatta amma duk jakki na gida wanda ake masa lantu haramun ne kai a matsayinka na musulmi ka yanka ka ci, kuma haramun ne ka saida ma arnan da zai yanka ya ci, domin ka saida masa yanka ya ci ka za ka agaza masa ne akan wato saba ma Ubangiji tabaraka ta'ala, domin ai shi ma tamrin kai ne, kunnan ka shine ya ma Ubangijin sa, ba dan cewa ba cin jiki ya halatta gare shi, amma jiki na shi ce wannan shi halaka ne, kamar yanda shi ma jiki na gida an haramta shi ne a shekara ta 7 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato a yakin Khaibar, lokacin da sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka shiga wani mawuyacin hali, ga yaki kuma ga tsananin yunwa, guduri ya kare, suka suke jakunan su aka dora tukunya ana dafa nama, nama yana tafalfasa, aka zo aka wani sahabi ya ce ya rasulullahi ukilatil humur, yace ya rasulullahi duk an cinye jikai, hallo ya saki zawa ya ce ya rasulullahi duk an cinye jikai, take yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sako ya zo masa daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala, illa kasancewar wahayi ne wanda yake ba abun kar wanda Allah bai bautar da mu da karatun sa, ma'ana Ubangiji ta'ala ya sanar da shi cewa ya sanar da cewa daga yau jiki na gida wanda ake masa lantu haramun ne, take yake manzo Allah ya tada Abu Talha yace masa yaje yi shela ya sanar da mutane daga yau an haramta cin jiki wanda yake na gida, shine Abu Talha ya biya na shela yana cewa inna Allaha wa rasuluhu yanhayanikum an tukumul humuril ahliya fa inna harijis, Ubangiji ta'ala da manzansa na hannun dangane da cin naman jaki wanda yake na gida, domin naman jaki wanda yake na gida najasa ne, an gane ko wannan nasi ne tabbatacce kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim, jaki na gida wanda ake masa lantu haramun ne cin namansa, amma jaki na daji shi kuma wannan halaka ne, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar zuwa Makka, wani sahabi ya farauto shi ne Asfab ibn Jassama al-Laythi, ya farauto jakin jeji ya gasa ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'ar da suke tare da shi, manzon Allah sai ya ki amsa, manzon Allah sai ya ga Asfab wato ran shi ya baci fuskar sa ta canza, manzon Allah ya ce masa ya kai Asfab ba komai ya hana ba mu karbi kyautar ka illa kasancewar muna dauke da harami, domin shi duk mutumin da ya dauki harami da haji ko umra haramun ne a kansa, ma'ana farauci wata farauta, in ma ya farauci da kansa ko kuma ya sanya a farauto masa ko kuma a farauto ta kanas saboda shi, amma in ba ta kanas ba saboda kai aka farauto kuma ba kai ka farauto ba to wannan ya halatta kace, amma duk wanda yake dauke da harami haramun ne ya farauta, kuma haramun ne a yi farauta ta kana saboda shi, shine manzo Allah ya ce masa ba dan muna dauke da harami ba yace da mun karbi kyautarka, haka wannan dalili ne tabbatacce akan cewa jikin jiji shi halaka ne, na gida wanda ake masa lantu shine haramun, kamar yanda nassin ya wannan yake cewa inna Allaha wa rasuluhu yanhayanikum an tukumul humuril ahliya, an gane ku, wannan kaidi ne jakai waɗanda suke na gida wanda ake musu lantu su kadai ne haramu amma banda na jaji, to dan haka bayyana halatta a matsayin ka na musulmi ka saida ma arni jaki domin shi ya yanka ya ci, kamar yanda ba za ka dau giya ba ka saida ma arni to haramun ne ka saida masa duk wani abu wanda Allah ya haramta, domin abin shi ba halaka bane ba gare shi, kamar yanda kai ma haramun ne gare ka shi ma haramun ne, illa kasancewar bambancin ka da shi kai ka mika wuya da shi da bi ga Ubangijin ka tabaraka wa ta'ala, shi kuma wato ya yi taurin kai. Wai misali iyar mijin mahaifiyarka shi ya halatta ka aure ta, mahaifiyarka tana aure da wani mutum, an gane shi wannan mutumin da mahaifiyarka take aure da shi yana da diya, kai ya halatta ka aure diyar, kwarai da gaske halaka ne, babu wani haramci akan haka.
Kamar ya yi ya ce ya halatta.
kamar ya danyi
suna da juna biyu.
Na'am.
Ko kamar ya jima da ya kai kusa masa juna
biyu. Dan da nan. Wai kamar misali wai amamace allura ko kuma ta sha wani magani domin ta haifi ciki da gaggawa. Kamar haka ne kike ni. Saboda wai karta jima tana dauke da ciki. Abin da za a yi sai a bincika maganin yana da wata illa ko ba shi da wata illa. Kuma abin da muke so mu sani al'amari ko na ciki a wannan tsari ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kuma shan magani ko yi miki wata allura ba zai gaggauto ba wannan ciki ki haife shi kafin lokacin aihuwar shi yayi. Kuma shan magani domin ki jinkirta a haife ciki dangane da lokacin da Allah ya kayyade masa wannan duka abu ne wanda yake ba zai yi ba. Don haka dai irin waɗannan tsari bai dace ba ga mu'mina. A bar ma Allah al'amarinsa. Kamar misali a nan daɗin fa'ida mata da suke shan magani domin jinkirta jinin al'ada ko kuma gaggauto da shi. Waɗannan duka kasancewar tsari ne na Allah kuma ya kayyade masa lokaci. Gaggauto shi ko kuma jinkirta shi zai iya haddasa wata rashin lafiya a gangan jiki. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya karshen aya ta 18 ba laifi za mu iya komawa baya kaɗan daga aya ta 10-11 saboda kasancewar shi ne gabar wato kisar muke ciki ita ce kisa ta farkon halitta shi ne Adam alaihi salam tare da al'amari yadda ya gudana da babban abokin gabarin shi ne Iblis. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis lam yakun minas sajidin. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Ubangiji ta'ala ke cewa wala qad khalaqnaku, tabbas mu ne muka halicce ku da halitta ta farko shine Adam alaihi salam, wanda asalin mu gaba daya daga annabi Adam, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida. Shine a nan ya ce wala qad khalaqnaku, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka halicce ku da halittar da muka ma mahaifinku na farko shine Adam, ko kuma walaqad khalaqnakum mu ne muka halicce ku, ma'ana muka halicci dugon mani wanda asalin gaba daya banda Adam alaihi salam an samar da ku ne ta hanyar dugon mani wanda ke fita daga tsatsan namiji da karankarma na mace. Kuma sawwarnakum, sannan kuma muka daidaita halittar ku a cikin mai shine a cikin mahaifa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce huwal ladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Kuma kullana lil mala'ika, bayan mun daidaita halittar ku ko kuma anan kenan bayan mun gama halittar Adam alaihi salam, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka fada ga mala'iku muka ce usjudu li Adam, duka ku yi sujada ga Adam alaihi salam, kamar yadda can Allah ya ce fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qulu lahu sajidi, kenan wannan umarni da Allah ya ma mala'iku cewa su duka su yi sujada ga Adam bayan an daidaita halittar shi ne an busa masa rai. An gane ku? Kenan anan lafazin khalaqnakum thumma sawwarnakum wato zai iya daukan Adam alaihi salam shi kadai bayan Allah ya ce mu muka halicce ku, kenan tunda mu muka halicce Adam mu muka halicce ku saboda gaba ɗayan ku dai ɗaya ne na Adam. Thumma sawwarnakum sannan muka daidaita halittar ku a cikin cikin mahaifa ma'ana ku zuriya shi. Kenan bayan mun gama halittar Adam mun busa masa rai, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka faɗa ga mala'ikunmu gaba ɗaya muka ce usjudu li Adam, ku duka ku yi sujada ga Adam alaihi salam. Shine malamai suka ce sujada ce wadda take ta gaisuwa amma ba sujada ba wato ta ibada da girmamawa da kaskanta kai. An gane ku? Wannan kasancewar umarni ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, dan haka ba za ka fake da wannan aya ka halitta dukawa amma wani sujada, domin kasancewar anan su mala'iku ba a karan kansu wani suka duka su kama Adam sujada, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya umarci su. Duk abinda Ubangiji ta'ala ya umarci bayan sa ku dole su yi kauya. Su kuma mala'iku daman halitta ce ta musamman, alladhina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ubangiji ta'ala ya ce fasajadu, gaba ɗayan mala'iku suka yi sujada, kamar yadda a can ya ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un, gaba ɗayan su suka duka suka yi sujada ga Adam illa iblisa. Ubangiji ta'ala ya ce sai dai iblis. Shi lafazin iblis an ciro shi ne daga al-iblas. Idan aka ce al-iblas shine yanke kauna dangane da rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Lokacin da ya taurin kai ya kangare ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala, Allah ya masa wannan lakabi, aka ambace shi da cewa al-iblis. Me yasa aka kiraye shi iblis kai? Domin ya yanke kauna dangane da rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce illa iblisa, sai dai iblis. Wannan kuma kasancewar malamai suka ce istisna'i ne wanda yake munkafi. Me yasa? Saboda shi iblis baya cikin jama'a ta mala'iku, lalle amma yana tare da su, amma shi jinsinsa ba jinsi bane ba na mala'ika. An gane ku? Don haka dalilai daga cikin Al-Qur'ani sun tabbatar da cewa iblis yana tare da mala'iku amma ba mala'ika bane ba. Fuska ta farko malamai suka ce sinadarin da Allah ya halicci mala'iku ya sha bamban da sinadarin da Allah ya halicci iblis, kamar yadda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, riwaya ta Aisha a cikin Sahih Muslim. Manzon Allah yake ba Aisha labari dangane da madda wadda Allah ya halicci mala'iku. Manzon Allah ya ce mala'iku Allah ya halicce su ne daga haske, don haka mala'ika ya fi komai dogawa. Don haka a binciken Bature har yau bai samu abin da ya fi haske dogawa a doron ƙasa. Haske shi ne wanda tazarar da zai iya cinyewa a cikin kyautawar ido ba ta lissafuwa. To mala'ikun Allah, Allah ya halicce su da haske, amma shi iblis Allah ya halicce shi daga tsantsar wuta, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul Rahman, wa khalaqal janna min marjin min nar. Aljani Ubangiji ta'ala ya halicce shi daga tsantsar wuta wadda ba ta da hayaki. Sannan fuska ta biyu kasancewar shi iblis yana ci yana sha kamar yadda muke ci muna sha. To amma mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ba sa ci ba sa sha. Abinda zai tabbatar mana da haka, aljannun da suka zo suka gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da za su koma sun nemi manzon Allah ya musu guzuri. Manzon Allah ya ce ku je duk kashin da aka ce aka yadda za ku same shi mafi tsoka mafi mai sama da yanda yake a da. Ya ce kuma ku je kashin dabobi, ma'ana shi ne ciyawar wato dabobin ku. Kaga wannan ya nuna mana aljani yana ci yana sha, mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala su ko ba sa ci ba sa sha. Sannan fuska ta uku kasancewar shi iblis yana aihuwa amma mala'iku ba sa aure ba sa aihuwa. An gane ko? Amma su aljinnu iblis da zuri'arsa suna ai aure suna aihuwa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa a fatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lilzalimin badala fuska ta hudu kasancewar mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ba sa saba umarnin Ubangijinsu duk abinda Allah ya ce su yi kai tsaye suke ne kauya to amma iblis gaya Ubangiji ta'ala ya ce su duka su yi sujada ga Adam amma shi sai yi taurin kai wannan kadan daga cikin fuskokin da malamai suka tankade suka rauraye suka rabe tsakanin farsakuwa da azurwanan da azurfa cewa akwai bambanci tsakanin mala'iku da iblis yana tare da su amma fa ba mala'ika bane ba shi ne Ubangiji ta'ala ya ce illa iblisa sai dai iblis lam yakun min as-sajidina bai zamanto ba daga cikin masu yin sujada ga Adam alaihi salam shi kadai yayi taurin kai kan gare ma Ubangijinsa lokacin da yake sujada Ubangiji ta'ala ya tambaye shi menene sabbi Allah ya ce masa mamana aka Allah ta sujuda iz amartuk me ya hane ka ka duka ka yi sujada ga bawana Adam lokacin da na umarce ka iz ana bi ma'ana hina ai hina amartuk lokacin da na umarce ka anan kamar yadda bayani ya gabata la za'ida ce kamar yadda malamai suka faɗa an gane ko daidai yake da fadar Allah subhanahu wa ta'ala yubayyinullahu lakum an tadillu ko kuma ba shi ba wancan fadar Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un Ubangiji ta'ala ya ce haramun ne ga duk wata alƙarya da muka halaka ta sai ya ce annaha wato annahum la yarji'un kenan annahum yarji'una la anan za'ida duk alƙaryar da muka halaka ta Ubangiji ta'ala ya ce haramun ne a ce su dawo shine anan yake cewa Allah ta sujuda kenan bi ma'ana an ta sujuda me ya hana ka ka duka kai sujuda iz amartuk wato lokacin da na umarce ka qala fi iblis yace ana khairun minhu ya ubangiji na aini na fi bawonka adam khalaqtani min nar domin ni ka halicce ni daga wuta an gane ku kamar yadda aya ta gabata wa khalaqal janna min marjin min nar yace khalaqtani min nar yace ya ubangiji na ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min din shi kuma adam ka halicce shi daga laka kenan ni na fi shi saboda in an hada laka da wuta kai tsaye wuta za ta kone laka a iya kiyasin sa an gane tare da cewa kuma kiyasin ba haka bane wannan yayi kiyasi kuma ya kuskure dan haka kasancewa sai Ubangiji ta'ala ya ce da shi fahabid minha sauka daga aljanna ta ko kuma ka fita ka sauka wato minha daga cikin sama ma'ana daga cikin kenan tawaga ta mala'iku Ubangiji ta'ala ya ce sauka daga cikin su fama yakunu laka an tatakabbara fiha Ubangiji ta'ala ya ce bai dace ba gare ka kai iblis wato da zaka yi girman kai fiha in ma ka ce aljanna ko kuma fiha a cikin sama kai girman kai kuma a barka Ubangiji ta'ala ya ce fakhruj innaka minas sakirin Ubangiji ta'ala ya ce ka fita lalle kai kana daga cikin kaskantattu waɗanda suke wulakantattu lafazin as-sagirin ma'khuz ne min as-sagar idan aka ce as-sagar wato shine az-zilla wal ihtikar ma'ana kaskanci kenan kamar yadda ya gabata sayusibul ladina ajramu sagarun inda Allah wa azabun shadidun bima kanu yamkuru wannan shi yake nuna mana farkon wanda yi girman kai ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne iblis sakamakon kuma girman kai da yi Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya hada shi da kaskanci da wulakanci har izuwa kiyama don haka anan yana daga cikin aibi ko kuma hukuma ta duk mai girman kai shine Allah zai hada shi da kaskanci da wulakanci tun daga rayuwarsa ta duniya kafin makomarsa lahira saboda ya tabbata ga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani mai girman kai Ubangiji ta'ala zai kaskanta shi ya koma kamar jinkiya shi a ranar kiyama a ringa tattake shi sakamakon ya daga kanshi a rayuwa ta duniya ya nuna cewa shi wata tsiya ce shine anan Ubangiji ta'ala ya ce masa fama yakunu laka anta takabbara fiha ai bai dace ba gare ka da zaka yi girman kai a cikin aljanna kuma a barka ka ci gaba da zama ko kuma a cikin sama ma'ana a cikin tawaga ta mala'iku Ubangiji ta'ala yace ka fita lalle kai kana daga cikin kaskantattu wadanda suke wulakantattu har zuwa kiyama lokacin da Allah ya faɗa masa haka ya san menene makomar shi qala sai yace anzirni ila yawmi yub'athun ya ubangiji na saurara mun mutuwa har zuwa lokacin da ake tada bayi an gane ko anzirni yace ya ubangiji na ka saurara mu ma'ana ka tsawaita mun kwanuka na rayuwa ila yawmi yub'athun har zuwa yinin da ake tada mutane shine yini na alkiyama qala ubangiji ta'ala yace innaka minal munzari lalle kai kana daga cikin ababan saurara ma kenan sai ka koma waccan ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa wani lokaci wanda yake sananne yini na lokaci sananne shine yinin alkiyama wannan ya nemi alhurma ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya bashi an gane ko to gaba ɗaya har ƴaƴansa ne ba sa mutuwa kasancewar anan malamai suka ce shi iblis kin kakan nasu shine ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya jinkirta masa mutuwa har zuwa alkiyama saboda shi ya nemi alfurma qala sai yake cewa bima aka waita ni ya ubangiji na saboda halakarwar da kamu domin lafazin aka waita ni ma akuzin ne min al-igwa idan aka ce al-igwa shine al-ihlak ma'ana halakawa ma'anan malamai suka ce bi ma'anan lam ai li igwa ika iyaya saboda halakawar da kamu ya ubangiji na la aka udanna lakum siratakal mustaqim yace bayin ka zan zaune musu tafarkin ka wanda yake madaidaici ma'ana shine hanya ta musulunci ma'ana zan zo in tsita yace kun mala'ati annabun min bayni aidihim sannan yace zan zo musu wato ta gaba gare su idan na zo ta gaba gare su yake cewa shine kenan zan sanya musu hukunto dangane da al'amarin musulunci an gane ko ma'ana ya jefa musu hukunto dangane da al'amarin musulunci kasancewar shi musulunci addini ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci bayinsa akan wannan fidira duk wanda Allah ya halitta Allah ya kimsa masa cewa addinin musulunci shine tacicin addini wanda ya dace ne kowa da Allah yake halittar shi akan tacicciyar aqida Allah yake halittar shi amma shaytani shine yake kautar da shi daga wannan tafarki wanda yake madaidaici kamar yanda hadisi ne sahihi ubangiji ta'ala ke cewa da kansa khalaqtu ibadi kullahum hunafa bayina gaba ɗayan na halicce su wato suna masu karkace ma kowace hanya zuwa ga hanya daya daya shine addinin musulunci ubangiji ta'ala yace shaytanu ne suka zo suka zamar da su daga kan tafarkin da na halicce su akan shi to dan haka anan shine yake cewa kun mala'ati yallahum min bayni aidihim sannan zan zo musu ta gaba gare su ma'ana in jefa musu hukunto dangane da wannan addinin musulunci wa min khalfihim yace sannan zan zo ta bayan su wato in tusa musu kwadai dangane da rayuwa ta duniya wa an aymanihim kuma zan zo ta damar wato in jefa musu shubha ma'ana a cikin abin da ya shafi al'amarin addini kenan waɗancan na farko ya jefa musu hukunto dangane da gaskiyar addini ko rashin gaskiyar shi don haka suke daddar basu karba ba to waɗannan su kuma waɗanda suna cikin addini sai ya zo ya ringa jefa shubha an gane ku bayan kuma daman ya zo ya kwadaitar da mutane dangane da al'amari wanda yake na rayuwar duniya sai ya ce wa an shama'ilihim sannan zan zo wato ta hagunkinsu shine in sa musu sha'awar ayyuka waɗanda suke na sabo kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda haka ya fassara wannan aya kenan kun mala'ati yannahum min bayni aidihim shine yace zan jefa musu hukunto dangane da al'amarin addini wa al-mu'min khalfihim zan zo ta bayan su in kwadaitar da su rayuwar duniya ma'ana su samu tsawon guri wanda kuma sakamakon tsawon guri shine kekashe zuciya ya zo ta dama ya jefa maka shubha ta hagun sai ya zo kuma ya sanya maka sha'awa ta saba ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce wala tajidu aktharahum shakiri yace ba za ka samu mafi yawan su wato suna masu gode maka, ma'ana ba za ka samu mafi yawan su suna masu tauhidin gare ka. An gane ko? Shine sai Ubangiji Ta'ala yace masa qala khruj minha, Ubangiji Ta'ala yace fita dai daga aljanna ta, ko kuma dai fita dai daga cikin sama, ma'ana cikin jama'a na mala'iku, mabuuman kana abin zargi. An gane ko? Kuma mabuuman kana abin aibantawa, madhura kana abin nisantawa dangane da rahamata. Lafazin madhuran kamar yanda bayani ya gabata, in ma kace kana abin nisantawa dangane da rahamata ko kuma kana abin kurewa, duka dai ma'anar da yake. Lafazin mabuuman ma'khuzun ne min al-ba'am, idan aka ce abba'am shine malamai suka ce ashaddul ayb, abin da yake gaya a wajen aibi shine ake kira da abba'am. Shine Ubangiji Ta'ala yace fita daga aljanna ta, mabuuman kana abin aibantawa domin kai girman kai ga Ubangijinka, madhura kana abin kurewa dangane da rahamarsa. Sai yace lamanta bi aka minhum, Ubangiji Ta'ala yace na rantse da girma na da buwayata, duk wanda ya bi ka daga cikin su kamar yadda ka dau alƙawarin cewa sai ka batar da su, to duk wanda ya bi ka daga cikin su, Ubangiji Ta'ala yace la amla anna jahannama minkum ajma'in, da kai da su gaba daya Allah yace zan cika wutar jahannama da ku abubuwar kiyama. Kamar yadda a can cikin suratul Isra Ubangiji Ta'ala yace da shi qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura wastafrid man istata'ta minhum bi sawtik wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlik wa sharikhum fil amwali wal awladi wa idhum wa ma yaduhum ash-shaytanu illa ghurura inna ibadi laysa laka alayhim sulban wa kafa bi rabbika wakila. Gane ko? Kenan anan yayi alƙawarin batar da mutane, Ubangiji Ta'ala kuma ya bashi dama, amma kuma sakamakon duk wanda ya bi shi da shi da Iblis din gaba ɗaya, sakamakon su ita ce wutar jahannama. Wannan kuma alƙawari ne na Ubangiji Tabaraka wa Ta'ala. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin fa waswasa lahum ash-shaytanu liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma lamin an-nasihin fadallahuma bi-ghurur falamma baqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā wa tajika yaksifani alayhima min waraqil janna wa nādāhumā rabbuhumā alam anhakumā an kilkuma ash-shajarati wa aqul lakumā inna ash-shaytāna lakumā aduwwun mubīn qālā rabbanā ẓalamnā anfusanā wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khāsirīn qāla habitū ba'dukum li ba'din 'adū wa lakum fil arḍi mustaqarrun wa matā'un ilā hīn qāla fīhā taḥyawna wa fīhā tamūtūna wa minhā tukhrajūn. Ubangiji Ta'ala yace wa ya Adam, an gama da Iblis kuma an waiwayo ga Adam alayhi salam. Ubangiji Ta'ala yace ya kai Adam, uskun anta wa zawjuka aljanna, kai da matarka, Ubangiji Ta'ala yace ku zaune gidan aljanna. Fa kula min haythu shi'tuma, Ubangiji Ta'ala yace ku ci ta inda kuka ga dama, ma'ana duk wani abu wanda na halitta a gidan aljanna na halicce shi saboda ku. Ubangiji Ta'ala yace kuma mun ba ku damar ku ci duk abin da kuka ga dama. Wala taqrabu hadhihi ash-shajara, Ubangiji Ta'ala yace amma wannan itaciya kar ku sake ku kusance ta, ma'ana Ubangiji Ta'ala ya saka musu ragama cewa duk abin da suka samu da ci a gidan aljanna an ba su damar su ji dadi da shi, amma banda wata itaciya daya daya. Ubangiji Ta'ala yace fatakuna min adh-dhalimin, in har kuka kusanci wannan itaciya da ci, Ubangiji Ta'ala yace za ku zamanto daga cikin azzalimai. Iza ai fa waswasa lahum ash-shaytanu liyubdiya lahum ma wuriya anhum min sawatihima, Ubangiji Ta'ala yace shaytani sai ya sanya wasi wasi ga Adam alayhi salam da matar shi Hawwa liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima domin ya bayyana musu abinda aka suturce musu na al'auras liyubdiya lahuma domin ya bayyana musu ma wuriya anhuma abinda aka suturce musu min au min sawatihima ma'ana na al'auras as-sawa shine bi ma'ana al'aura an gane ku domin kasancewar kaddarawa ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala cin itaciyar ke da wuya to duk abin da yake na sutura a jikin mutum zai iya zubewa domin Allah ya jarraba ma'ana bayinsa wannan kuma jarrabawa ce Allah ya jarraba imanin bayinsa kasancewar dan haka sai ya jarrabi Adam alaihi salam da wannan itaciya Ubangiji ta'ala ya ce masa duk abin da kuka samu a gidan aljanna an ba ku damar za ku iya ci amma banda itaciya kaza kar ku kusance ta da ci in har kuka kusance ta da ci Ubangiji ta'ala ya ce za ku zamanto daga cikin azzalimai to daman a baya ai aya ta gabata Iblis ya yi alƙawarin cewa sai ya hallaka bayi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala to shine anan tun a farko sai ya fara da mahaifin mu Adam alayhi salam fa waswasa lahum ash-shaytan Ubangiji ta'ala ya ce shaytani sai ya jefa musu wasiwasi liyudiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima dan ya bayyana musu abinda aka suturce musu na al'auras wa qala sai yace da su ma na hakuma rabbukuma an hadhihi shajara in gaya muku yace ubangijinku bai hane ku ba dangane da cin wannan itaciya illa an takuna malakai sai dan kar ku zamanto mala'iku daga cikin mala'iku an gane ku kar ku zamanto mala'iku aw takuna min al-khalidin ko kuma dan kar ku zamanto masu dawwama domin kasancewar duk wanda ya ci itaciyar nan to zai zama mala'ika kuma sannan zai dawwama ba zai mutu ba haka Iblis ya jefa wannan wasiwa su ya raya musu a cikin zuciya an gane ku kamar yadda a cikin suratul Baha ya ce hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shin Adam kana buƙatar in nuna maka itaciyar dawwama wanda duk mutumin da ya ci ta ba zai mutu ba da kuma mulki wanda yake baya tsuha shine yace illa an takuna malakai ma'ana ba komai bai sa ubangijin ku ya hane ku dangane da cin wannan itaciya sai dan kar ku zamanto mala'iku an gane ku ai li Allah takuna malakai ne ko kuma karahiyata an takuna malakai ne dan kar ku zamanto mala'iku aw takuna min al-khalidin ko kuma kar ku zamanto daga cikin masu dawwama wa qasamahuma Iblis wato sai ya musu rantsuwa da Ubangijin da ya halicce shi yace inni lakum la minan nasihina lalle ni gare ku ina daga cikin masu gargadi ma'ana alkhairi ne nake nuna muku shi kuma Adam alaihi salam a iya abinda Allah ya cusa a cikin zuciyarsa shi bai tsammanin cewa wani ya rantsi da Allah akan kariya saboda haka rantsuwar da ya ma Adam alaihi salam ita ce ta sanya Adam alaihi salam wato ya bi maganarsa kuma ya nuna ma Adam alaihi salam cewa shi matsayin mai nasiha ne shi kuma mai nasiha haƙƙi ne ka mai kauya ga nasihar da ya maka matukar mutum zai nuna maka abu wanda yake na alkhairi ko ya nuna maka sharri dan ka nisance shi to haƙƙi ne ka karɓi wannan nasiha in ka tabbata cewa gaskiya ne to anan sai ya masa rantsuwa da Ubangiji cewa abin da yake faɗa musu gaskiya ne kuma shi mai nasiha ne shi kuma a iya tunanin Adam alaihi salam ba za a samu mutum wanda zai yi rantsuwa da Allah akan ƙarya fadallahuma bi ghurur Ubangiji ta'ala ya ce Iblis wato sai ya udare su bi ghurur wato da rudinsa an gane ko ma'ana rantsuwar da ya nuna musu cewa shi mai nasiha ne to wannan shi ne abin da ya kai wato ya yaudara Adam alaihi salam da matar shi shi ne Allah ya ce fadallahuma ko kuma ka ce sai ya nuna musu ya shiryar da su zuwa cin wannan itaciya bi gurur wato a sanadiyar ruhin da ya musu falamma zaqa ash-shajara lokacin da suka ci wannan itaciya ko kuma ka ce suka dandani wannan itaciya badat lahuma sawatuhuma al-awrasu gaba ɗaya sai ta bayyana ni za a yi wa fafika yaksifani alaihima min waraqil janna Adam da matar shi sai suka hadu, wato suna damfara ganyen itaci na aljanna akan al'aurar su, ma'ana kowa yana famar rufe al'aurar sa. Wanada kuma rabbuhuma, ubangijin su sai kiraye su yace alam anha kuma antikum ash-shajara, shin Adam ban hane ku ba dangane da cin wannan itaciya? Wa akulla kuma shin ban fada muku ba inna shaytana lakuma aduwwun mubin, lalle shaytani gare ku abokin gaba ne wanda yake mabayyanin kiyayya. An gane ku, wannan rarauka ce Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ma bawan sa Adam alaihi salam.
Na'am.
Iblis ya yi Iblis kuma sun ci itaciyar, kuma ga abin da ya wakana. Da wannan al'amari ya wakana Ubangiji ta'ala sai ya kiraye Adam da matar shi. Allah ya ce da su alam anha kuma an ci kuma shajara, shin ban hane ku ba dangane da cin wannan itaciya? Wa akulla kuma shin ban fada muku ba inna shaytana lakuma aduwwun mubin, lalle shaytani abokin gaba ne gare ku wanda yake mabayyanin kiyayya. Daman kafin ya ruda Adam alaihi salam, tuntuni Ubangiji ta'ala ya galgada Adam alaihi salam cewa ya yi ta kansa, ya dau matakai dangane da Iblis. Iblis babban abokin gaba ne, tun daga alkawalin da ya dauka da yake sujada Allah ya la'ance shi, sai ya dau alkawalin cewa da Adam kin da ƴaƴansa gaba daya sai ya halaka su. Ubangiji ta'ala ya ce masa inna ibadi laysa laka alaihim sulban illa man ittaba'aka min al-ghawin, bayina na gari Allah ya ce baka da karfin batar da su sai dai wanda ya bi ka daga cikin halaka. Adam ko yana daga cikin bayin Allah wanda suke zababbu, wanda bayin da Iblis zai yi su. Qala rabbana zalamna anfusana, Adam da matar shi sai suka ce ya Ubangijinmu mun zalunci kawunan mu domin mun ci itaciyar da ka hana mu ci. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, in har baka gafarta mana ba wato kuskuren mu kajikan mu, lanakunanna minal khasirin, lalle zamu zamanto daga cikin takobbi wanda makumar su ita ce wuta. Nan Adam alaihi salam da matarsa sun yi furuci akan cewa sun yi laifi, kuma su roki gafara ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kuma kai tsaye Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu. Nan kasancewar wannan na nuna mana cewa ga iya abinda Adam alaihi salam suka yi addu'a suka yi, wanda akwai wani hadisi wanda yake al-mawdu, wanda kirkira shi aka yi hadisi ne na ƙarya domin a rabu da guzuma a halbukar sana, wanda aka ce lokacin da Adam ya ci itaciyar Allah ya hana ya ci, Ubangiji ta'ala ya masa rarauka. Adam sai ya daga kansa sai ya gani a jikin makyangyama ta al'arshi, ko kuma a ce a jikin gimshike wanda yake na al'arshin Ubangiji, an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sai ya ce ya Ubangiji na, ina roƙonka albarkacin wanda ka hada sunanka da nashi, ya Allah ka gafarta mu. Adam, Ubangiji ta'ala ya ce ya Adam, ya ce yaya mana ya ce, Ubangiji ta'ala ya ce ya Adam, yaya aka yi ka san shi kafin in halicce shi? Ya ce ya Ubangiji na, na san da cewa babu wanda za ka hada sunan shi da naka sai wanda yake mafi soyuwar halitta a wajen. Ubangiji ta'ala ya ce to jika a albarkacin shi na gafarta maka. To kasancewar anan an kirkira hadisin ne, ma'ana dan kirkira tawassuli, tawassulin da shari'a ba ta yarda da shi ba, shine tawassuli da alhurmar wani ko da zatin shi ko da albarkar shi, wanda kasancewar kirkira shi ne akai aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka ce shi ya fada alhali ko ba hadisi bane na ya ci karo da wannan nassi na alqur'ani. Adam alaihi salam da ya ci wannan itaciya kaskanta kai ga Ubangiji, sai ya ce rabbana zalamna anfusana, ya Ubangiji mun zalunci kawunan mu, wa in lam taghfir lana, in har baka gafarta mana ba wa tarhamna baka ji kanmu ba, lanakunanna minal khasirin, lalle zamu zamanto daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta. Daga cikin ka'idodin da malamai suka aje na gane hadisin ƙarya shine zaka same shi yayi hannun riga da aya ta Al-Qur'ani, ma'ana ya ci karo da ita. Qala habitu, Ubangiji ta'ala sai ya ce ku sauka. Anan malamai suka ce shi Adam alaihi salam da matar shi Hawwa sannan kuma da Iblis, an gane ku? Wasu suna karawa suna cewa har ma da wata mucijiya Ubangiji Ta'ala ya ce su sauka daga aljanna shi. Ubangiji Ta'ala ya ce ba'ukum li ba'din junan ku dai abokan gaba ne ga juna, ma'ana ku je junan ku zai zamanto abokan gaba ga juna. Ubangiji Ta'ala ya ce wala kun fil ardi mustaqarrun, na gare ku matabbata a ban kasa, wa mata'un kuma da jin dadi ilahi har zuwa lokacin mutuwar. Ma'ana bayan Ubangiji Tabaraka wa Ta'ala ya sauko da bawansa Adam alaihi salam sai ya nuna musu cewa ga inda za ku rayu shine duran kasa, amma ba rayuwa bace bata dindindin, shine dai matabbatar ku shine wurin jin dadi zuwa lokacin mutuwa. Kana sai Ubangiji Ta'ala ya ce fiha tahayuna, a cikin kasa dai za ku rayu, wa fiha tamutuna kuma a cikin ta za ku mutu, wa minha tukhrajun kuma daga cikin ta ne za a fito da ku gobe kiyama, kowa a sakauta masa da irin aikin sa. Kamar yadda can Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wannan kenan kasancewar na nuna mana na daga cikin abin da ke gusar da ni'ima ta Ubangiji Tabaraka wa Ta'ala shine sako. Kaga Adam alaihi salam farko a cikin aljanna yake da shi da matar shi, amma a sanadiyar keta doka ta Ubangiji Tabaraka wa Ta'ala, Ubangiji Ta'ala ya fito da su daga cikin gidan aljanna ya dawo da su doran kasa, kuma cewa anan za su rayu har zuwa lokaci wanda yake na mutuwa. Ya bani Adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa risha wa libasu taqwa dhalika khayr dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladhina la yu'minun wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil-fahsha'a ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil-qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa 'alayhim ad-dalala innahum muttakhadhu ash-shayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Ubangiji Ta'ala ke cewa ya bani Adam, ya ku ya'yan Adam, nan kuma Allah yana bamu labarin dangane da ni'imomin da ya jaddada mana. Yace ya ku ya'yan Adam, qad anzalna alaykum libasan, tabbas mu ne muka saukar muku da tufafi. An gane ku? Me ake nihi da mun saukar muku da tufafi? Ma'ana sababin abinda kuke samun tufafi ta hanyar shi, domin ba tufafin bane Allah ya jeho mana ya mana ruwan sa daga sama, a ruwan da Allah ya saukar shine sababin ma'ana samun tufafi. Saboda in ruwa ya sauka tsuro yake fita, wanda daga cikin tsuro ake samun tsiran da ake daukan wani abu daga cikin shi a saka tufafi, kamar auduga da sauransu. An gane ku? Shine Allah ya ce qad anzalna alaykum libasan, mu ne muka saukar muku da tufafi daga sama. Yuwari sawatikum, wato tufafin da ke suturce al'auranku, warisha wato kuma da dukiya, ko kuma warisha kace da duk wani abu wanda za ku iya ado da shi. Ubangiji Ta'ala ya ce mu ne muka saukar da shi daga sama, wanda kasancewar malamai suka ce asalin dukkan wasu albarkatu na kasa Ubangiji Tabaraka wa Ta'ala ya sauko su ne daga sama. Kamar yadda ce yake cewa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas, an gane ko? Tare da cewa karfi daga cikin kasa ake tono shi, amma daga ina ya sauka? Daga sama. Ubangiji Tabaraka wa Ta'ala ya sauko shi. Shine yake mu muka saukar muku da tufafi, yuwari sawatikum, tufafin da zai suturce al'auranku, warisha wato da kayan ado, ko kuma kace da dukiya, walibasu taqwa zalika khair, tufafi wanda yake na tsoron Allah, wato shine yafi alkhairi. an gane ku walibasu taqwa zalika khair kenan wannan sai ya zaman to mubtada ne da kabar ko kuma walibasu taqwa sai ya zaman to kenan ma'dufun ne ala rish an gane ku warishan kenan warishan walibasu taqwa mu muka saukar muku tufafin da ke sutufce al'auranku muka saukar muku da dukiya sannan muka saukar muku da tufafi wanda yake na tsoron Allah menene tufafi na tsoron Allah malamai suka ce shine imani an gane ku tare da cewa da sauran maganganu amma wannan shine zai shiga a farko domin imani shine yake tsara bawansa wato shine yake dora bawansa akan dukkan wasu ayyuka wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shar'anta masa shine yace walibasu taqwa zalika khair tufafi wanda yake na tsoron Allah shine yafi alkhairi dan haka kasancewar kenan zuciyarka da zaka tufatar da ita da imani da Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yafi alkhairi dangane da kula da suturce gangan jiki ma'ana zuciya ita ce in tayi kyau gangan jiki zahirin sa da batinin sa zai yi kyau amma in zuciya ta baci kasancewar zahirin jiki koda yayi kyau to wannan sunan sa mummuna saboda kyawun zuciya yake nema shine anan yake cewa walibasu taqwa zalika khair wato tufafi wanda yake na tsoron Allah shine yafi alkhairi kenan a farko ku nema sai yace zalika min ayatillah wannan kuma yana daga dalilai na nuna kadaitar Ubangiji tabaraka wa ta'ala la'allahum yadhakkarun wato dan bayin sa su wazutu ma'ana waɗannan abubuwa da Allah ya saukar dalilai ne waɗanda suke masu nuna kadaitar shi sai ya ce ya bani adam ya ku ƴaƴan adam la yaftinannakum shaytanu kar ku sake shaytani ya fitince ku kama akhraja abawaykum minal janna kamar yanda ya fitar da mahaifanku daga aljanna kaga anan galgadi ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake mana mu ƴaƴan adam cewa bayan ya bayyana mana cewa shaytani abokin gabarmu anan sai Allah ya ƙara jin kunnan mu cewa kar mu sake ya fitince mu kuma kar mu manta fa shi ya fitar da mahaifanmu Adam alaihi salam da matar shi daga gidan aljanna kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yanda wato ya fitinci mahaifanku Adam alaihi salam da matar shi ya fitar da su daga aljanna yanzu anhuma libasahuma Ubangiji ta'ala yace yana tube musu wato tufafinsu liyuriyahuma sawatihima dan ya nuna musu al'auransu ya tube musu tufafinsu da ya nuna musu wannan itaciya da Allah ya hane su su ci ma'ana ya musu ingiza mai kan turuwa ma'ana ya rantse musu da Allah ya sanya su suka ci itaciyar shine Ubangiji ta'ala ya ce yanzu jingina kenan tube tufafin zuwa ga Iblis me yasa saboda shine sababi Allah ya ce yanzu anhuma libasahuma yana tube musu tufafinsu liyuriyahuma sawatihima dan ya nuna musu al'auransu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum Allah yace shi Iblis wato da zuri'arsa ko kuma kace da rundunarsa gaba daya Ubangiji ta'ala yace yaraku wato suna ganin ku shi da rundunarsa min haythu la tarawnahum ta inda ku ba ku ganin su mu a rayuwar mu ta duniya Allah bai halitta mana idaniyar da take da damar ganin Iblis da zuri'ar shi akan yanda Allah ya halicce su an gane ku amma su suna ganin mu Ubangiji ta'ala yace inna ja'alna shayatina lillahi mun sanya mun mai da shaytanu awliya a masuya ne lillazina la yu'minun ga waɗanda ba sa imani da yini na karshe ma'ana duk waɗanda ba sa imani da yini na alkiyama Ubangiji ta'ala yace mun mai da shaytanu sune masuyansu ma'ana duk abinda suka kawata musu suka kiraye su kai tsaye za su mika wuya zuwa gare su sai yace wa idza fa'alu fahishatan idan sun aikata aiki wanda yake na alfasha qalu wajadna 'alaiha aba'ana idan an tambaye su an hane su an ce kar ku yi haka bai dace ba sai su ce wajadna 'alaiha aba'ana ai uwayenmu muka same su akan abu kaza wallahu amarna biha Ubangiji ta'ala shine ya umarce mu da haka tunda uwayenmu su suka biyo wannan hanyar kuma dole mu ma mu bi su an gane ko Ubangijinmu ne ya umarci uwayenmu cewa su yi kaza an gane kenan wannan na nuna mana ashe shi mahaifi yana da haƙƙi a masa biyayya amma biyayya ba ido rike ba sai akan abinda Allah ya ce ayi manzon sa ya ce ayi domin da'a ta mahaifa tana karkashin da'a ga Allah da manzon sa duk lokacin da mahaifi ya kauce ma tafarki na gaskiya to ba maganar ka bi shi ido yake dole a wannan matsayi sai kai hannun riga da shi domin haƙin Allah shi yake gaba da haƙin shi an gane ko kenan wannan hujja ce ta kangaroru waɗanda suke tababbi a gobe kiyama وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً إِنْ سُنْ أَيْكَتَ مُمُّونًا أَيْكِ شِنِي أَكِي كِرَى لَا الْفَاحِشَةَ إِذَنْ أَكَ مُسُ مُسُ وَأَكَ دِي أَكَ هَلَيْسُ وَأَكَ شَيْ كَرْكُوِي كَذَا سِسُ شَيْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا wato mun samu mahaifan mu ne akan irin waɗannan ayyuka dan haka mu ko muka biyo bayan su wallahu amarna biha ubangijin mu shine ya umarce mu da haka ubangiji ta'ala yace kurgaya musu inna allaha la ya'muru bil fahsha dalle ubangiji tabaraka wa ta'ala baya umarni da aiki wanda yake na alfasha an gane ko a ta quluna alallahi ma la ta'lamu shin yanzu kwa ringa fada kuna jinginawa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wato akan abinda ba ku da sani game da shi wannan malamai suka ce sababin saukarta shine kasancewar su suna tawafi azraici idan an tambaye su an ce musu karku yi haka sai su ce ai uwaye mu muka samu akan haka kuma Allah ya ce mu yi da sauran duk wasu ayyuka da suke na sabon Allah shi ubangiji ta'ala ya ce a taquluna alallahi ma la ta'lamu yanzu kwa ringa fada kuna jingina ma ubangiji ta'ala abinda ba ku da sani game da shi ubangiji ta'ala ya ce kulgaya musu amara rabbi bil qisti ubangiji na yayi umarni wato da adalci me ake nihi da adalci anan shine tauhidi tabbatar da kalima ta la ilaha illallah wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wato kusida wato huskokin ku ma'ana ku tabbatar da su inda kulli masjid wato a wurin dukkan wata sallah ma'ana ku fuskanta fuskokin ku zuwa Kaaba shine abinda malamai suka fassara ma'ana ku fuskantar da fuskokin ku a duk lokacin da za ku yi sallah ma'ana zuwa Kaaba kenan masjid anan bi ma'ana as-sala wa aqimu wujuhakum ku tabbatar da fuskokin ku ku fuskantar da su kenan inda kulli masjidin a wurin dukkan sallah ma'ana ku fuskanci Kaaba wad'uhu mukhlisina lahuddin sannan ku bauta ma ubangijin ku kuna masu tsarkake ibada gare shi kar ku sanya masa abokin tarayya kama bada'akum ta'udu kamar yanda Allah ya halicce ku a farko haka za ku koma ma'ana kamar yanda Allah ya samar da ku ya rayar da ku sannan ya karbi rayuwar ku kuma haka zai rayar da ku a gobe kiyama kamar yanda yace kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'adan 'alaina inna kunna fa'ili sai ce fariqan hada wata jama'ar ubangiji ta'ala ya shiryar da ita ya tabbatar da ita akan tafarki na gaskiya wa fariqan hatta alaihim ad-dalala wata jama'ar ubangiji ta'ala ya ce bata ta cancanta akan su an gane ku su ne wanda ubangiji ta'ala ya kaddara musu halaka wanda makomar su ita ce guta shine ya ce wa fariqan hatta alaihim ad-dalala wata jama'ar wato bata ta gasgata akan su innahu muttakhazu shayatin awliya min dunillah sune wadanda an gane ko ko kuma kace domin su ma'ana wanda bata ta cancanta akan su domin su ittakhazu shayatin awliya min dunillah domin sun maida shaytanu sune masoyan su wadanda suke musu biyayya sau da kafa min dunillahi kuma bayan ubangiji tabaraka wataala wa yahsabuna annahum muhtadun kuma suna zaton cewa su wato shiryayyu ne alhali su ku akan bata suke domin kasancewar batan da suke shine shaydani ya kawata musu ya nuna musu cewa shine gaskiya na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب